sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarki Hashim Gumel. Tare da Farm Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Laraba, 1 ga watan Afrilu na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Duk wanda matakar ci gaba da aka samu a yaki da cutar corona a kasashe irin su China da Korea ta Kudu, hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce annobar corona fa bata kusa kawo ƙarshe a yankin da kasashen suke ba. Jiya Talata kasuwannin hannayen jarin Amurka sun yi wata irin faduwa a farkon kwata irin wanda ba su taba yi ba. Ana zargin kasar Turkiya da katse ruwan sha a matsayin wani makami na yakar kurdawan kasar Syria a daidai lokacin da ake fama da bala'in cutar corona.
Barin kenan aka saurara. Yayin da hukumomi a Najeriya ke tashi tsaye domin tinkarar coronavirus, kowane mataki hukumomin ke dauka domin kare dan gudun hijira.
Mun zo ne fadakar jama'a akan wannan cutar coronavirus. Kuma mun musu bayani da za a yi a hana wannan cutar coronavirus ko ya kama ko ya same su. Shine mun ga musu abun da ya kama ta su yi.
To a nan Amurka kuma kowane hali ake ciki game da yaki da cutar coronavirus.
Na hali a nan Amurka na rutani sosai ana ta sauraron kusan jirin tsammani za a ce kowa yana cikin gida.
Haka kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Duk wanda matakar ci gaba da aka samu a yaki da cutar corona a kasashe irin su China da Korea ta Kudu. Jiya Talata hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce annobar corona fa bata kusa kawo ƙarshe a yankin da kasashen suke ba. Wannan al'amarin fa zai kasance yakin da za a dau lokaci mai tsawo ana yi ne kuma ba za mu iya yin sa ke ba. Muna buƙatar kowace ƙasa ta rika daukar matakai gurgudun yadda al'amarin yake a gare ta. A cewar daraktan hukumar ta WHO a yankin yammacin Pacific Dr. Takeshi Kasai a wani taron manema labarai. Jiya Talata kasar China ta bada rahoton wata rasuwa mai nasaba da cutar ta corona bayan sabbin kamuwa 48 a yayin da ita kuma Korea ta Kudu ta bayyana sabbin kamuwa 125. Dr. Kasai da sauran kwararrun da suka yi jawabai a wasu tarukan yan jarida a wurare daban-daban sun jaddada buƙatar gwamnatoci su rika ɗaukar ingantattun matakai babu ƙaƙƙautawa don a kawo ƙarshen yaduwar wannan cuta mai shafar numfashi. Jiya Talata kasuwannin hannayen jarin Amurka sun yi wata irin faduwa a farkon kwata irin wanda ba su taba yi ba. Kasuwar Dow Jones ta rikito da maki 413 wato kashi 2%. Kasuwar da Standard & Poor's ma ta yi ƙasa da maki 2%. Sannan Nasdaq ta fadi da kashi 1%. Amma akasarin kasuwannin Turai da Asiya sun tashi a jiya din da yar murmurewa rudaman da annobar cutar coronavirus ta haddasa a bangaren tattalin arziki ya sa do faduwar kashi 23% tun daga watan Janairu, faduwar da bata taba yin irin ta a kwatan farko ba a tarihi. Haka zalika watan Maris ya kasance wata mafi muni ga kasuwar ta do tun bayan durƙushewar tattalin arzikin Amurka na shekarar 2008. A yayin da wasu masu lura da al'umura ke cewa kasuwar ta Wall Street bata ma kai makurar faduwar da za ta yi ba, wasu kuwa na ganin da zarar cutar corona ta kawo kasuwar za ta zaburo. Suka ce wasu masu saka jari ciki har da jagororin manyan kamfanoni sun shiga rububin sayan hannayen jarin kamfanoninsu da ma na sauran a farashi mai rahusa, wanda wannan wata alama ce cewa wata babbar farfadowar tattalin arziki na nan tafi. Ana zargin kasar Turkiya da katse ruwan sha a matsayin wani makami na yakar kurdawan kasar Syria a daidai lokacin da ake fama da bala'in cutar corona. To amma kasar Turkiya ta yi watsi da zargin wanda ta ce yarfa ne kawai. Kungiyar rajin kare haƙƙin dan adam ta Human Rights Watch ta yi gargaɗi jiya Talata cewa kin barin yankunan kurdawa da ke arewa maso gabashin Syria su samu isasshen ruwa da gurgunta yunkurin kungiyoyin ayyukan jinkai wajen shirin kare al'ummomi masu fuskantar barazanar annobar COVID-19. muhimmiyar madadin ruwan nan ta aluk na ɗaya daga cikin abubuwan da ake ta takaddama akan su. Kungiyar tashin rayuwa ta ce madadin ruwan ta yi aiki a tsawon watan mari jifa-jifa kuma yanzu an ma rufe kwata-kwata.
Kafin mu kamu karin wasu labaran, za mu leƙa Najeriya. Inda hukumar farfaɗowar shiyar arewa maso gabashin ƙasar ta fara ziyartar sansanonin ƴan gudun hijira don faɗakar da su irin yadda za su kare kansu daga annobar coronavirus. Wakilin Haruna Dauda na ɗauke da wannan rahoton.
Hukumar farfaɗowar shiyar arewa maso gabashin Najeriya wato North East Development Commission a Turanci ta soma zagaya sansanin ƴan gudun hijira don wayar da kawunansu game da yadda za su kare kansu daga kamuwa daga cutar COVID-19 da ake kira coronavirus. Hukumar ta zagaya sansanin ƴan gudun hijira jiran Bakasi inda ake da adadin ƴan gudun hijira 43,920 da kuma da ke kunshe da kananan hukumomi guda biyar. Sannan ta ziyarci sansanin ƴan gudun hijiran da ake kira Stadium Camp inda nan ma ake da mutane 14,322 da kuma mafi yawansu ƴan garin Bagane da ke karamar hukumar Kukawa. Sannan kuma ta ziyarci sansanin ƴan gudun hijiran Muna Garage inda nan ma aka ce ana da adadin ƴan gudun hijira fiye da 50,000. Hukumar ta dai rabawa ƴan gudun hijira sabulai da kuma man wanke hannu da kuma faɗakar da su yadda za su bi don kare kansu daga kamuwa da waɗannan cututtuka. Alhaji Muhammad Goni Alkali dai shine shugaban hukumar sake farfaɗo da shi arewa maso gabacin Najeriya. Ga kuma abin da ke cewa
mu zo ne faɗakar jama'a akan wannan cutar coronavirus kuma mu yi musu bayani yadda za a yi a hana wannan cutar coronavirus ko ya shiga kamu ko ya same su. Shine mun gaya musu abubuwan da ya kamata su yi kuma mun gaya musu yadda federal government ta damu da akan wannan abun. So ai dai creating the awareness a tsakanin su faɗakarwa a cikin yara da mata da sauransu so da abun da ya sa yanda yake yanzu kuma na ga mun cewa su yi addu'a da addu'a shine maganin wannan abun.
Ce wani sako kake da shi ga sauran jama'a da basu ku samu ziyarta ba kuma suna daga waje hakan nan.
Muna da alato ba abun da muna yi na enlargement muna da pamphlet da sauransu wanda zamu rada ba so dai zamu yi amfani da duk channel da available to us to make sure da wannan da kowa dai ya gane wannan sakon so da dai abun da addu'a da sauran abubuwa ai kontenin nashi.
Haka ita ma gwamnatin jihar Borno ta karaita wani rahoto da aka buga a wata jarida na yanar gizo da cewa an gano wasu jami'an tsaro guda biyu da ke dauke da cutar coronavirus a karamar hukumar Mununu da ke jihar Borno. Wanda kwamishinan ma'aikatar yada labarai na jihar Alhaji Babakur Abuja ta kira taron manema labarai. Ga ma abin da ke cewa
mun yi muku magana akan cewa wannan magana fa ba gaskiya bane ba ta da tushe ne domin a samu sukunin kwantar da hankalin jama'a ne. Mutane cikin magana da Allah da Annabi ku karku yarda ku wasar da wannan labarin don ba mu san inda suka samu wannan labarin ba. Mu kuma za mu roki Allah Allah ya kare mu da wannan cutan. So saboda haka da Allah da Annabi mutane kar su daya da wannan ba labari ne mai dadi ba ko a kunne ko a zuci. To saboda haka bai kamata ba a zo a ce ana cewa wannan abu ne wanda ma yana kawo ba karamin jinya yake kawo ba. A zo a ce ya faru bacin wannan abun bai faru ba. Mutane mangwano su yi hakuri su kwantar da kansu insha Allah za a yi dauki duk matakin da za a kare su.
Duk da irin matsatsi da kunci da wannan batu na coronavirus ya jefa al'umman jihar Borno, a yanzu dai al'umma na ci gaba da bin dokokin da aka shimfiɗa musu da kokarin kare kansu da kansu. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gai da Haruna Dauda. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim dauke da sauran labaran duniya.
A halin da ake ciki kuma a yayin da shi umar cutar nan na coronavirus ke ta yaduwa a fadin duniya, shugabannin Urdawa da kuma kungiyoyin kare haƙƙin dan adam sun shiga gargadin cewa muddin dabban mayakan ISIS da ake rike da su a arewa maso gabashin Syria suka kamu da wannan mugunyar cutar, to za a ga wani babban bala'i. Kungiyar SDF wadda gamayya ce ta kungiyoyin sojin da Kurdawa ke jagoranta wadda kuma ta kasance babbar kawar Amurka a yaki da kungiyar ISIS a Syria ta ce akwai matukar yiwuwar hakan saboda hukumomin yankin ba su da sukuni da kuma kayan aikin dakile yaduwar cutar. Matsawar wannan cutar ta isa waɗannan gidajen yaren za ta fi ƙarfinmu, a cewar Nuri Mahmud, wani babban jami'in kungiyar dakarun SDF. Ya ƙara da cewa idan duniya ma da kanta fama take yi a yunkurinta na tsaida yaduwar wannan cutar, to kai kanka ka san da mutakar wuya mu iya shawo kanta ganin yadda muke da ragaggen ƙarfi hukumomi a Somaliland wani yankin kasar Somalia da ya ayyana kansa a matsayin jamhuriya mai yauci sun ce a karon farko an samu mutane biyu da cutar corona a jiya talata jami'an kiwon lafiya a Hargeisa babban birnin yankin sun ce samfurin jinin da aka dauka daga wasu mutane biyu wato da wani dan kasar wanda ya kai ziyara Burtaniya da kuma dan kasar China sun nuna mutanen biyu na dauke da cutar ta COVID-19 yanzu dai hukumomin yankin sun shiga farautar mutanen da suka yi mu'amala da waɗannan mutane biyu yankin na Somaliland dai ya ayyana yancin kansa daga kasar Somalia ne a watan Mayun shekarar 1991 to amma tun sannan bai samu amincewar kasashen duniya ba idan aka hada da waɗannan mutanen biyu zuwa yanzu dunkulalliyar kasar Somalia na da masu dauke da cutar tabbatattu biyar kuma dukkansu na da nasaba da tafiye-tafiye wata tawagar kungiyar Taliban ta isa Kabul babban birnin kasar Afghanistan jiya talata dan ta shaidi sakin wasu ƴaƴanta 5000 da aka kama a matsayin fursunoni waɗanda za a sake su ƙarƙashin wata yarjejeniya ta musanyar fursunoni da gwamnatin kasar Afghanistan kamar yadda Amurka ta taimaka aka cimma wannan ne dai karan farko da wasu wakilan kungiyar ƴan tawayen suka kai ziyara babban birnin kasar tun bayan da wata mamayar sojin da Amurka ta jagoranta wadda ta kai ga fatattakar kungiyar ta Taliban daga mulki yau kusan shekaru 19 da suka gabata ɗan tawagar za su bi diddigin batun sakin fursunonin su kuma bayar da tasu gudunmuwa game da tsare-tsaren da suka wajaba a cewar wata takaitacciyar takardar bayani da Taliban ta raba rahotanni na nuna cewa wakilan na Taliban sun taho ne daga lardin Kandahar na kudancin kasar zuwa wani birni da ke yankin tsakiyar kasar kafin kungiyar agaji ta Red Cross ta dauke su a jirgin sama zuwa Kabul babban birnin kasar daga ƙarshe da wuya tangal-tangal din da tattalin arzikin Iran mai fama da takunkumi ke yi a yayin da kasar ke fama da cutar coronavirus ya sa kasar China ta kawo ƙarshen gwagwarmayar da ta dade tana yi na neman kungilolin manyan ayyuka a kasar ta jamhuriyar Islama a cewar wasu masu lura da al'amuran yau da kullun kasar ta China ta kwashe shekaru 4 tana ta zuba jarinta a bangaren makamashi da kuma sufurin kasar Iran a matsayin wani bangare na shirin nan nata na saka jari sosai a bangaren manyan ayyuka da hanyoyi a sauran kasashe shirin da aka fi sani da Belt and Road Initiative a turanci wanda ta kirkiro da zimmar samun yin matukar tasiri a fannonin siyasa da tattalin arziki na sauran kasashen duniya
labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Madalla to anan Amerika kuma hukumomin kasar sun ce akwai yiwuwar cutar coronavirus da ake lakabi da COVID-19 ta yi sanadiyar mutuwar mutum sama da 200,000 yayin da alƙaluma ke nuna cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar da waɗanda suka mutu na ci gaba da hauhawa dangane da haka ne na zanta da Hassan Jibiya mazaunin nan Amurka da ke bibiyan al'amuran da ke wakana to Malam Hassan a matsayinka na mazaunin Amurka kuma mai bibiyar halin da ake ciki game da wannan annoba ta coronavirus wani hali ake ciki game da yaki da wannan cuta a yanzu a nan Amurka
wato Hajar Safilu ka tambaye wani hali ake ciki ana wani hali a nan Amurka na rudani sosai sosai wato banda cici da kake ji a cikin unguwanni ana ta sauraron kusan jirin tsammani za a ce kowa yana cikin gida wato yau kusan kashi 80 na dukkan Amurkawa suna zaune a gida an ce su zauna a gida saboda kokarin da ainihin masu mulki suke yi na kokarin dakile yanda wannan cuta take ta yaduwa a halin yanzu sama da mutum 184 sun kamu da wannan cuta kuma kusan sama da 3,700 ne suka rasa rayukansu saboda ita wannan cuta ta COVID-19
to bayanai na nuni da cewa Amurka ta wuce China da sauran kasashe a adadin waɗanda suka mutu yanzu haka me ya kawo haka
to ana ta danganta hakan da rashin daukan matakai da wuri rashin daukan matakan da kamar ita China ta dauka tun da wuri na ainihin hana mutane fita daga cikin wannan alƙaryar da wannan cuta ta fara ballawa ta Wuhan. To ana ganin cewa kamar mahukunta a nan Amurka ba su yi gaggawan daukan wannan matakai ba da ake dauka yanzu haka a nan cikin ƙasar Amurka na cewa mutane su zauna a gida. To sai cutar ta ci gaba da yaduwa saboda jahohi kaga yanzu mahallin da ake ciki yanzu ne fa ake shirin wannan karɓar wannan cutar wato ainihin bala'in da za ta taho da shi.
Malam Hassan, kamar yadda shugaban cibiyar da ke bincike kan cututtuka masu yaduwa ta Anthony Fauci ya ce za a iya samun mutum 200,000 da za su iya mutuwa akan wannan cuta kuma miliyoyi za su iya kamuwa da ita. A matsayinka na wanda ke bibiyar wannan lamari, kana ga wani mataki ya kamata a dauka yanzu wanda ba dauka ba baya?
To Haji Safilu, wannan ainihin kididdiga da shi Anthony Fauci ya bayar ai wato idan ma aka dauki matakin ne wato kusan ma suna cewa babu makawa wannan mutanen akalla 100,000 zuwa 200,000 sai sun mutu shine abinda cura suke ce ma best case scenario. Wato in komai ya tafi daidai kenan an dauki duk matakan da ya kamata a dauka wato kuma ka san matakan dai basu fi ba na a ce mutane su zauna gida dan a rage yaduwar cutar sai kuma asibiti su zama a shirye da wannan abin lumfashi da yake taimaka ma wanda suka kamu da ita domin a samu raguwar yawan mutanen da suka sai za su rasu daga wannan cutar.
To Malam Hassan, me zaka wani kira da zaka yi ganin yanda abubuwa suke faruwa a irin wannan ƙasa wato ɗaya daga cikin babbar ƙasa a duniya take fuskantar irin wannan hali, me zaka ce game da halin da ake ciki yanzu haka a Najeriya, wace shawara zaka ba su ganin abubuwan da ka gani a nan yana faruwa ganin cewa duk da yake an fara ɗaukar matakai a can Najeriya?
Wallahi har sai ni shawara ba za ta wuce na cewa COVID-19 gaskiya ce ba ƙarya ba ce ba. Mutane don Allah don Annabi da aka ba su shawaran su zauna gida su yi kokari su kiyaye bakin gulgudu. Wallahi ka ga dai kasan mu yanda nan kasar ta ci gaba kamar Amurka yanda ake ta fama in ka je asibiti wato tashin hankalin da ita kanta kasan nan rabban da ta fuskanci irin wannan tashin hankalin tun lokacin da aka harhara 9/11.
Malam Hassan Sallauji Biye kenan mazaunin Amurka kuma mai lura da harkokin da ke faruwa a kasar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31.49 da 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM ko kuma a zirin shafukan mu na yanar gizo da kafafen sada zumunta domin sauraron shirye-shiryen mu kai tsaye da ma waɗanda aka yi a baya ta adireshin mu na voahausa.com da shafin mu na Facebook. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Baki mai yanka wuya.
Saboda haka idan ka ce sai mai ilimi digiri ko HND zai yi takara kenan ka maida siyasa ba wanda zai yi ta sai dan boko. Yawa kana da karamin ilimi ka iya kalubalantar mutumin da yake kana da takardar secondary school amma kai baka da essential ilimi baka da essential kwarewa da zaka kalubalance shi.
Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata kafin rufe majalisar dokokin Najeriya sakamakon annobar coronavirus, majalisar ta soma muhawara akan wani sabon kudurin doka mai neman kayyade mafi karancin matakin ilimi ga shugaban kasa da gwamnonin jihohi. Kudurin dokar wanda dan majalisar dattawa Estefanus Giang daga jihar Plateau ya gabatar na neman yin garan bawul ga wasu bangarorin sashe na 65 da sashe na 131 na kundin tsarin mulkin kasar, wanda zai kayyade babbar diploma ko kuma digiri a matsayin mafi karancin matakin ilimi ga shugaban kasa da gwamnoni a maimakon takardar kammala babbar sakandare kamar yadda tsarin yake a halin yanzu. To sai dai tun a majalisar kudurin dokar ya hadu da muhawara, dan majalisar wakilai daga jihar Sokoto Dr. Abdullahi Balarabe Salami wanda tsohon malami ne yana ganin wannan tsarin ya dace da kasar musamman arewa.
Na san bambanci tsakanin ilimi da rashin ilimi ba su makusantuwa, amma yanzu kawo shi na cewa gaba ɗaya kowanne dan ƙasa ba a yadda shi tsaya takara ba sai yana da takardar ilimi. Wannan haja ya yake kwari da gaske, domin wasu ƴan uwanmu na ganin kamar wai an yi ma ƴan arewa ba daidai ba. Wannan shine daidai ga ƴan arewa. Ke kina majalisar nan da abubuwa ka tasowa sai ka kashi 40 cikin 100, ko kuma iyaka muna da kashi 10 cikin 100 ne na ƴan arewa wanda ke zuwa da ilimin su misali, kuma suna yin tsaye su yi amfani da ilimin su su kalubalanci duk wani wanda ke kalubalanta abin da ci gaban arewa ko kare al'adunmu. Dan yiwa kana da karamin ilimi ka iya kalubalanta mutumin da yake kana da takardar secondary school, kuma kai za ka da wani kwarewa a wasu fannoni, ka zo ka iske mutumin da yake da kwarewa a fannoni da ya tsaya takardu ya tashi tsaye yana kare abin da ba gaskiya ba, abin da zai cuta muku, amma kai baka da essential ilimi, baka da essential kwarewa da za ka kalubalance shi. Amma idan aka yi haka, yanzu Allah ya kawo mana zamani wanda ba wani kauye da za ka zo wanda ba a rasa mutumin da yake da akalla wannan diploma din babba ko kuma wanda yake da digiri.
To amma ta Faransa daga jihar Jigawa Muhammad Gudaji Kadauri, na ganin lamarin a zaman wani yunkuri kawai na kwace siyasa a mika wa ƴan boko.
A iya hange na da tunani na ga mai hankali abu ne wanda ake so ƴan boko su kwace siyasa, bayan ƴan boko suna da aikin su na office. Siyasa kuma siyasa ce ta kowa, saboda haka idan ka ce sai mai ilimi digiri ko HND zai takara, kenan ka maida siyasa ba wanda zai yi ta sai dan boko. Saboda haka ƴan boko za su ci gaba da azabtar da talakawa a sace duke kasa. Yau in ka duba shugaban kasa qualification din da ya gabatar a takarar da ya secondary ce, a yau shugaban kasa da secondary ya takara, inda an jaro wannan doka shugaban kasa ba zai takara ba. Sannan idan ka ce zaka gyara wannan mutanenmu ƴan arewa su za a yi wa illa, saboda akwai mutanenmu manoma wanda iyakacin secondary da dama suka yi suka koma kasuwa. Saboda haka kenan an ce dan kasuwa da manomi kada ya takara, takara ta koma ma'aikatan gwamnati da suke aikin office, su yi aikin office kuma su rike mukaman siyasa su kwace. Ba mu goyon bayan sa, kuma za mu ci gaba da kalubalanta da duk da ya wuce wannan karatu na biyu. In Allah ya da a wajen karatu na uku muna kokarin mun kashe wannan bill din, kuma na yi wa ƴan Najeriya alƙawari in Allah ya so ya da wannan bill din ba zai tsallake ba.
Dr. Mansur Isa Buhari malami ne a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto, kuma mai fashin baki akan lamuran siyasa a Najeriya.
Don muka kalle ta fuskar demokradiyya za mu ga cewa wannan kuduri kamar yanke dama ce ga wasu ƴan ƙasa waɗanda ba su samu su kai karatun digiri ba, kuma zai rage ma mutane damar shiga cikin siyasa. In muka kalle shi ta fuskar yanayin ƙasarmu za mu ga cewa yana iya zama abu mai kyau, amma kila wasu abubuwa za su biyo baya. Saboda inda aka fito za ka ga cewa an samu mutane waɗanda ba su don dogon karatun, amma dai sun riƙa ƙasashen ƙasar kuma sun yi ta sun mulke ta da mulki mai kyau. Misalai na nan da yawa da za a diba waɗanda ba wani dogon karatu ne gari su dai shafi digiri ba. Amma kuma abinda za mu tambaya shi ne akwai alaƙa tsakanin iya mulki da karatu irin wannan namu mai zurfi, har da yadda yanayin ilimi ya taɓarɓare Najeriya. In an ka kalle shi ta wannan fuska za a ga cewa to zai iya tace kila kalan mutanen da za mu samu su yi shugabanci. Amma abinda za mu ce shi ne mai alaƙa takardar karatu da salon mulki. Ina ganin ga tsarin zamantakewanmu ne ya kasancewa mun zama al'umma waɗanda muke abubuwa kara zube. Wani lokaci ma ba za ka iya bambancewa tsakanin mai ilimin da mara ilimi ba. Matsala ce wadda ta shafi cewa in ana son a samu shugabanni masu kirki Najeriya ba za a diba harkar takardar karatu ba ne. Za a rage rumun da yake cikin mukaman siyasar Najeriya, wanda in an kai haka shi zai taimaka sa mutane su san cewa ba ka zo don ka nemi dukiya ba ne, ka zo don kai al'umma aiki. Saboda haka ƴan majalisa inda gaske suke yi su fara da sa a aza majalisar tarayya ta Najeriya bisa tsarin albashin mai digirin farko, ya kasance in ka tayi wurin nan albashin mai digirin farko za a baka daidai yawan shekarun da kai daidai yawan albashin ka, nan ma'ana kenan daidai gudunmawa da kuma korewar da ka samu nan cikin majalisar, kuma daidai yawan albashin da za ka samu, wanda shi zai taimaka da kuma sauran mukamai na
gwamna da na shugaban kasa dan ba zai yi ba yanzu su da kai magana nan professor na jami'a baya an san kashi daya bisa 150 na abin da suke amsa to ashe kaga sun san inda gyaran yake inda gaske suke ai gyaran yafi a zauna ana wani hama-hama ana kame-kamen da ba su da kamata ba
Tsohon dan majalisar wakilai daga jihar Kaduna kuma masanin shari'a barista Muhammad Musa Soba yana ganin ba nan ne gizo ke takar ba
to ni a gani na wannan shiri ta ce kuma ba haka ya kamata ai ba saboda ba maganan tarin ilimin shugaba wai shine sanin ya kamata shi ba ko kuma shine iya mulki kamar yadda muke gani a ko ina a Najeriya saboda demokradiyyar Najeriya ita gabaki da an saki layi an koma gaba ɗaya shi talakan da yake yin zabe an maida shi shine koma baya an maida shi sai abin da aka ga daman yi da shi bayan an gama zabe kuma an maida shi shi bai da wata fada haji akan harkar zabe saboda haka idan ana maganan ilimi ne to ai mun ga inda aka yi zabubukan nan da suka wuce ba da dadewa ba mun ga yadda professor shi na jami'o'i suka fito suka yi abin da suka ga dama kaga professor kana takama da mai ilimi ne zai rike amana zai abin da ya kamata ya je ya kawo maka alƙaluman da ko wanda bai taɓa zuwa makaranta ba ba zai yi ba saboda haka ba maganan ilimi bane ko kuma in ce ba maganan yawan ilimin shugaba bane magana ce ta sanin ya kamata shugaba sannan kuma da niyyar shi ne abin da yake shine daidai na tsare dokokin kasa ayi abin da ya kamata amma magana wani tarin ilimi ai kare wanda ilimi a ce kai professor ne a fanni kasa to mun ga yadda ilimin ba shine riko amana ba shine sanin ya kamata ba shine kuma tausayin al'umma ba saboda haka ni kwata-kwata bana goyen bayan wai magana cewa wai ka canza doka ka ce wai sai wanda yake da ilimin kasa shine wai zai zo ya zama maka shugaban kasa a bishi yadda yake tunda ai mutane suke da zabi amma mujin ban mu koyi mu yadda da cewa talaka shine sahun gaba a harkar demokradiya ba kuma mu bi doka da oda mu kuma yi abin da ya kamata to har abada ba maganan wai ilimi ba kowane irin mutum ka dauko ka dora inje wannan mahangan kake kallo to Najeriya ba za ta taba ci gaba za mu tsaya a inda muke kuma ma sai dai mu kare limewa tsundum mujin ban mu gyara halayyar mu ga demokradiyyar kasar nan
Anan za mu dasa aya a cikin shirin. Sai mako na gaba inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda. Chuba Herodio Dune ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna da muku sallama daga Washington DC.
Agayi da Murtala, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Duk wanda matakar ci gaba da aka samu a yaki da cutar corona a kasashe irin su China da Korea ta Kudu. Jiya Talata hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce annobar corona fa bata ko kusa kawo ƙarshe a yankin da kasashen suke ba. Jiya Talata kasar China ta bada rahoton wata rasuwa mai nasaba da cutar ta corona bayan sabbin kamuwa 48 a yayin da ita kuma Korea ta Kudu ta bayyana sabbin kamuwa 125. Ana zargin kasar Turkiya da katse ruwan sha a matsayin wani makami na yakar kurdawan kasar Syria a daidai lokacin da ake fama da bala'in cutar corona to amma kasar ta Turkiya ta yi watsi da zargin wanda tace ya rufe ne kawai kungiyar rajin kare haƙƙin dan adam ta Human Rights Watch ta yi gargadi jiya Talata cewa kin barin yankunan kurdawa dake arewa maso gabashin Syria su samu isasshen ruwa da gurgunta yunkurin kungiyoyin ayyukan jinkai wajen shirin kare al'ummomi masu fuskantar barazanar annobar COVID-19 muhimmiyar madadin ruwan nan ta aluk na ɗaya daga cikin abubuwan da ake ta takaddama a kansu kungiyar ta Human Rights Watch ta ce madadin ruwan ta yi aiki a tsawon watan Maris jifa-jifa kuma yanzu an ma rufe kwata-kwata
masu sauraro a nan muke ta ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wani sabon shirin kai tsaye daga ofishinmu na Abuja Nigeria
kamar kullun za a iya zabe shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta addressin mu na BOA Hausa.com kuma sashin mu na Facebook. Yanzu Amaruddin Ibrahim ta almaci garba da yake gabatar da shirin da kuma Cibahi Radio ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar da ganin birnin Washington DC ke sallama da ku. Assalamu alaikum.
Bonjour au micro.